بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول و الله تعالى كما من أودنا بركة دعوة أيو تقص قوة رمضان hijira 1446 wanda ya daidai da 8 ga watan March miladiya 2025. A wannan majalisi na mai albarka da muke haduwa don tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka, muna roƙon Allah ta'ala ya karbi ibadojinmu, ya sa mu cikin bayin da zai gafartawa a wannan wata, ya sa mu a cikin waɗanda zai yanta a wannan wata. Nassi na hadisi ya tabbatar da cewa a kowace rana Allah Ubangiji yana yanta mutane da yawa daga wuta, musamman daidai lokacin da aka sha ruwa. To muna roƙon Allah Ubangiji ya sa mu a cikin su. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu, ya ji kansu, ya gafarta musu, ya musu rahama. Waɗanda ba su da lafiya cikin su kuma Allah ya ba su lafiya, waɗanda suke da lafiya kuma Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya. Hakanan Allah ta'ala, muna roƙon ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, kuma ka nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ka ba mu ikon kauce musu. Muna karatu cikin suratul zukhruf, kuma jiya muna cikin karatu sai lokaci yayi, sai muka haƙura cewa idan muka zo yau sai mu ƙarasa bayanan da muka fara a jiya. Don haka idan ba a manta ba, a jiya muna tattauna wata mas'ala ce wadda malamai sun tattauna a kanta sosai. Wannan mas'alar ita ce mas'ala ta Annabi Isa alaihi salatu wassalam, tun daga yadda Allah ta'ala ya halicce shi da zuwansa duniya, da kuma ayoyin da suke magana akan Allah ta'ala ya ɗauke shi daga wannan duniya har wato shubuhohi da wasu suke fahimta cikin ayoyin da suke cikin suratu An-Nisa aya ta 155, cewa Annabi Isa alayhi salatu wassalam kamar dai ba a ɗauke shi ba, ko kuma kawai dai ya mutu ne, kuma suna ganin cewa ma ba zai dawo ba. To duk dai wasu bayanai masu muhimmancin da ya kamata a ce an yi jiya, kawai dai za mu ƙarasa ayoyin da muka sako a gaba jiya, muna ƙoƙarin fahimtarsu. Babu shakka a hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam, hadisai mutawatirai kuma, sun tabbatar da dawowar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Sannan dama aya ta Alkur'ani ta tabbatar da cewa Allah ta'ala ne ya ɗauke shi, sannan hadisan kuma sun tabbatar da cewa zai dawo. To daga cikin ma abubuwan da suke tabbatar da cewa zai dawo ɗin ita ce ayar da muke ƙoƙarin fahimta. Allah ta'ala ya ce wa innahu la ilmun lissa'ati, wanda muka ce malamai sun ce ilmun din nan yana nufin alamun, alamun kuma shine alama. Wato shi Annabi Isa alayhi salatu wassalamu alama ne na tashin alkiyama. Wato da zara Annabi Isa alayhi salatu wassalamu ya dawo, to abin da ya rage wa duniya ta tashi bai da yawa. Wato dawowarsa babbar alama ce daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama. Tashin alkiyama yana da alamomi kashi biyu, akwai ƙananun alamomi wanda da yawansu ma sun wuce, sannan akwai manya-manyan alamomi. to zuwan annabi Isa alayhi salatu wassalam yana daga cikin manyan alamomin tashin alkiyama. To ayoyin da muke kansu a jiya, fadin Allah ta'ala, fa bima naqadhihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allahu 'alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn maryama rasulallah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilay wa kana Allah azizan hakima wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih. Wato babu wasu daga cikin ahli alkitab face sai sun yi imani da annabi Isa alayhi salatu wassalamu qabla mawtih, kafin Isa din alayhi salatu wassalamu ya mutu. To kun ga idan muka koma abinda muka tattauna jiya, cewa Allah ta'ala ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru wa ja'ilu allazina taba'uka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyama. To Allah ta'ala ya ce inni mutawaffika, wanda an buku manta ba a jiya din muka tattauna abinda malamai suka ce dangane da kalmar alwafatu, tana daukan bacci, tana iya daukan mutuwa, tana iya daukan a dauki abu kaco kam dinsa ba tare da an rage wani abu ba. Wanda wannan sune manyan ma'anonin da malamai suka bayar dangane da kalmar alwafatu, har muka yi misali. To da wannan wasu suke ganin annabi Isa alayhi salatu wassalamu ya mutu kwata kwata. To tunda kwa ya mutu, suna ga cewa to ba zai dawo ba. Saboda me? Saboda ai wanda ya riga ya mutu, ba shi babu dawowa duniya. Babu wani wanda ya taba mutuwa kuma ya tabbata ya mutun kuma ya dawo duniya. Saboda haka su a gurin su sun fahimci cewa annabi Isa ya mutu, ya yi wafati, ya bar duniya, kuma ba zai dawo ba. Dan haka duk hadisan da suka ce zai dawo, a gurin su suna ganin cewa hadisan nan ko dai kai tsaye suke ba su yadda da su ba, ko kuma dai a yi kokarin cewa ba su da inganci ko wani makamancin wani. To sai kuma Allah Ubangiji a cikin suratul Nisa din nan da muke bi, sai yake cewa bayan ya faɗi dukkanin ni'imomin da yawa annabi Isa alayhi salatu wassalam, da kuma wato kaɗe dukkanin wata ƙura da wani zai iya fahimta na cewa an kashe annabi wato Isa alayhi salatu wassalam, sai Allah ya yi bayani cewa wa ma qataluhu, ba su kashe shi ba, wa ma salabuhu, ba su giciye shi ba, walakin shubbiha lahum, amma dai an kamanta musu ne, an ɗauki kamar sa an saka wani wanda duk mun tattauna jiya. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min, kuma su kansu din da suke kokarin su kama shi su kashe shi din, da waɗanda suka kama wanda aka sawa kamannin annabi Isa din suka kama shi suka kashe shi, su kansu suna cikin ruɗu da saɓani. Wanda muka ce dukansu ma har sun kasu kashi uku. Akwai waɗanda suke ganin cewa shi ɗin da suka kama suka kashe kamar dai Allah ne subhanahu wataala, suna cewa kana fina, kana Allahu fina ma sha Allah, thumma sa'ada ila sama, suka ce Allah ta'ala ya zo ya zauna a cikin su ɗan wasu kwanaki ko wasu shekaru, sannan kuma sai ya yi sama. To waɗannan su ake kira da al-yaqubiyya. Sannan firka ta biyu, tunda Allah ya ce sun yi saɓani ko, to firka ta biyu shi ne waɗanda suke ganin cewa kana fina ibnullah ma sha Allahu thumma rafa'ahu Allahu ilay, wato Allah ta'ala yana da ɗa kuma ya sako ɗan nan a cikin mu, ya rayu da mu na wasu lokuta, wasu shekaru da Allah ta'ala ya ga dama. To sannan kuma sai Allah ta'ala ya ɗauke shi. To waɗanda suke da wannan tunani su ake kira da an-nasturiyya, kuma firak ne duk suna cikin Yahudawa. To sannan firka ta uku kuma su ne wanda suka ce kana fina abdullah wa rasulahu ma sha Allahu thumma rafa'ahu Allahu ilayhi wa ha'ula'i al-muslimuna, su ne wanda suka ce a'a, Allah ne ta'ala ya sako ya aiko bawansa kuma manzansa
ya zo ya rayu da mu masha Allah sannan daga baya kuma Allah ta'ala ya dauke shi ya sama da shi to kaga wadannan sune wadanda suke kan gaskiya wanda kuma sune musulmi kaga kenan akwai al-yaqubiyya da an-nasturiyya da kuma al-muslimun wanda je din mun tattauna cewa wadancan firat din guda biyu sune suka hadu suka yaki wannan firkat wanda take musulma kuma suka kashe su don su binne labarin Annabi Isa alayhi salatu wassalam don su dora sauran waɗanda suke bin at-taura da injila din akan abin da suke so kuma haka suka samu ribar yi sai dai kawai Allah ta'ala kuma ya turo Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani gagarumin littafin da la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi shi kuma wannan ba zai yi ma a iya gurbata shi da kuma shi wannan littafi na alqur'ani shine yake ƙara buɗe asirin yana ƙara bankada duk yadda magana ta to kun ga Allah ubangiji har yake cewa wa ma qataluhu yaqinan bas kashe shi ba su da tabbacin sun kashe shi to kaga tunda Allah ta'ala ya ce su ma ba su da confirm cewa sun kashe shi kuma dama a baya ya faɗa cewa wa ma qataluhu bas kashe shi ba kuma Allah ubangiji yace bal rafa'ahu Allahu ilai wannan al-izrab ne mun fahimta bal wato duk abin da aka faɗa a baya din nan cewa sun kashe shi sun waye duk ba shi bane ba rafa'ahu Allahu ilai Allah ta'ala ne ya dauke shi ya sama da shi wa kana Allahu azizan hakima kuma kada ka dauka wannan wani abu ne mai wahala a gurin Allah ta'ala abu ne mai sauki tunda in ka kalli rayuwar Annabi Isa gaba ɗayanta zaka ga gaba ɗayanta ikon Allah subhanahu wataala dukanta tun daga zuwan sa duniya har rayuwarsa har kuma dauke shi da Allah ta'ala yi kawai izza Allah ubangiji yake ta nunawa da hikimominsa a cikin abin da ya shafi Annabi Isa alayhi salatu wassalam an haife shi babu uba haka kawai aka turo Annabi mala'ika Jibril ya hura mahaifar nana Maryama shikenan ta dauke cikin sa yayi wata tara a cikin nana Maryama ko kuma a ranar ta dauki cikin a ranar ta haihu duka komai zai iya faruwa a cikin kudura Allah subhanahu wataala sannan bayan ta haife shi kuma yazo yana jariri yana musu magana wanda wannan wani abu ne da duniya bata san shi ba kwata-kwata sannan bayan yazo ya girma sannan yazo yana ta yin wasu abubuwa na ban mamaki zai raya matacce wanda ya shekara aru-aru da mutuwa sai raya shi wanda yake da cutar makanta wanda ai shi a makance ma aka haife shi to zai masa addu'a ya shafa idanunsa sai idanun ya bude shi ma ya rika gani kamar yadda kowa ke gani kaga wannan ba karamin abin mamaki ne sannan wanda yake da cutar kuturta al-abras naji wani yana tambaya ta jiya al-abras za iya cewa zabiya a ba zabiya bane ba mun gane al-abras kuturta ake ne shi ko zabiya ba shi da wata matsala lafiyayye ne fatar zabiya ma ta fita ka kwari mun gane ai ka daina ganin safarin wani in ka sake yadda ke ka zaka shi zaka wani yawa fatar su tana kuma suna da kima ma a wasu kasashe mun gane so abras shine kuturu wanda yake da cuta ta baras kun ga Annabi Isa a nan gurin an bashi sanda an bashi hannu wanda yayi kama da wani Annabi Musa alayhi salatu wassalam wanda muka ce yayi kama da kamar rufa'ido da sihiri saboda waɗanda suke wato cin karansu ba babbaka a wancan lokacin sune masu sihiri to shi kuma Annabi Isa alayhi salatu wassalam a lokacin likitoci sune suka fi yawa a wannan lokacin da haka shi yasa Allah ta'ala ya bashi dama sai kawai yayi ya dauko tabo sai ya gina wani abu kamar tsuntsu sai kawai ya hura masa sai kawai ya tashi kuma wanda yake da ciwon ido kaga ba a ma magana wani glaucoma ko waye kawai da ya masa addu'a sai idan ya bude kaga wannan duk likitanci ne ko wanda yake da cutar albaras sai ya warkar da shi karewa ma wanda ya mutu kuma sai ya tayar da shi duk da izinin Allah ta'ala to kaga duka rayuwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam zaka ga wato ikon Allah ne kawai gaba ɗayansa shi yasa kristoci suka rude matukar rudewa dangane da Annabi Isa alayhi salatu wassalam shi yasa suna da wata aqida wanda suke kiranta annasut wallahut wadda Ibn Taymiyyah ya magana akan ta a cikin littafinsa Istiqama. An-nasut wai al-insan ke. Allahut kuma shine al-ilahu. To wato shi Annabi Isa alayhi salatu wassalam mutum ne, amma sai Allah Ta'ala ya zo ya shige cikin sa. Dan haka duk lokacin da zai yi waɗancan abubuwa zai rayu matacce, zai abin nan din tabo, zai warkar da wanda ya makance da sauransu. To a wannan lokacin bangaren lahut din ne yafi yawa a cikin sa, bangaren Allah ke. Amma a lokacin da yake cin abinci, yake wa'azi, yake bacci da sauransu, to wannan kuma bangaren nasu din ne yafi yawa, wanda shine kuma ɗan haƙiƙa suke so sai sun janyo sun shigo da shi cikin musulunci. Mun gane? A ce maka Allah Ta'ala zai iya narkewa, mutum zai iya narkewa gaba ɗayan sa ya zama kamar Allah. Don haka za a kai wani matakin da za a ce da shi shi ma Allah ne. Wannan a ce Allah ne, wannan a ce Allah ne. Mun fahimta? Don haka suna zaune ɗalibansu suna a gaban su suna musu waka, suna kama sunan su suna cewa wani ma Allah ne. Kuma yana ji yana girgiza kai. An ce masa kuma shi Allah ne. Duk saboda wannan aqidin na banza Allah Ta'ala ya kiyaye shi. To dan haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un azizan hakima, sai Allah ya ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. To babu wani daga cikin ahlul kitab face yayi imani da shi kafin mutuwarsa. To nace mana anan gurin shi ma malamai sun tattauna sosai kafin mutuwarsa, suka ce shi ahlul kitab din, wato duk wani ahlul kitab zai imani da Annabi Isa alayhi salatu wassalam kafin mutuwarsa, shi ahlul kitab. Wanda muka ce amma siyakin ayar ai ya fi nuna cewa Annabi Isa ake magana. Duk wani ahlul kitabi zai yi imani da Annabi Isa bayan ya dawo kenan, kafin mutuwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Mun fahimta? To in ku kenan za su yi imani da shi kafin ya mutu, nan Allah Ta'ala ya ce mana kafin ya mutu, to ashe kenan bai mutu ba. Mun fahimta? Da haka da ruhinsa da gangan jikinsa haka Allah Ta'ala ya ɗauke shi. Kuma idan lokacin da ya ga dama ya yi ya dawo da shi, haka zai dawo da shi da ruhinsa da gangan jikinsa, sai ya zo ya ƙarasa sauran kwanakin da Allah Ta'ala ya rubuta masa zai a duniya, sannan sai kuma a ɗauki ransa. Mun fahimci wannan? Wato sai a ɗauki ransa ga baki ɗaya a matsayin ya mutu kenan. To amma wannan suna ganin qabla mautihi, wasu na maida damirin kan alkitabi, amma abinda yake shine zahiri shine qabla mautihi suna mayar da shi kan Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Don Allah ma ta'ala ya ce wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida, kuma ranar alkiyama zai musu shaida su waɗanda suka yi imani da shi din kafin ya mutu. Kaga wannan ya ƙara tabbatar da cewa Annabi Isa din alayhi salatu wassalam shi yake. To akwai wata fa'ida wadda ta shafi tafsiri, ita ma babu laifi idan an faɗe ta. Wato akwai abin da ake kiransa da alhaqiqa al-lugawiyya da kuma alhaqiqa al-urfiyya. Wannan yana da kyau mu gane. A baya a cikin darussan da suka gabata mun shafaɗa cewa malamai sun ce babu majazi a cikin Al-Qur'ani. Menene majazi? Majazi shine ka ce bakin kasuwa. Ina yawan ba da labari misali da bakin kasuwa. Abinda aka sani baki shine wanda yake da harshe da dasashi da haƙori da sauransu, amma kuma sai aka raba shi zuwa ga kasuwa, wanda idan ka je kasuwa ba za ka tarar da irin wannan abin da ake ce masa baki ba a can din. So kenan an ce masa bakin kasuwa ne majazan. Mun fahimta? Ba wai irin wannan magana ba, shi irin bakin da muke magana da shi yake nufi. To don haka malamai suka ce babu majazi a cikin Al-Qur'ani. To sai dai akwai haƙiƙa lugawiyya, akwai haƙiƙa urfiyya. Waɗannan a ɓangaren tafsiri ana kula da su matuƙar gaske. Yanzu me ake nufi da kalmar annaklatu, itacen dabino ko? To idan da wani zai rantsuwa ya ce wallahi sai ya ci annaklatu, kaga a haƙiƙa ta larabci ta luga ba zai kuɓuta daga rantsuwar da ya yi ba, har sai ya je ya ɓamɓari itacen dabino ya ci mun fahimta amma a hakika urfiya kuma ba itacen dabinon zai ci ba ƴaƴan dabinon zai ci mun gane yawa in yace sai ya ci annakhla wallahi la aqulanna min hadha annakhla wa hadhihi annakhla to a urfi a al'ada ta yadda ake fahimtar magana in yaje ya dauki ƴaƴan yace shikenan magana ta kai amma idan za a bi hakika lugawiyya tsantsar yare tunda ya amfani da nakhla bai ce at-tamru ba bai ce ar-ruqabu ba bai faɗi wata kalma bai ce nakhla to ba zai kukuta daga wannan rantsuwar da ya ba sai ya bambari itacen dabinon ya ci mun gane to malamai sun kalli wannan bangaren kware da gaske akan kalmomin da muka tattauna akan su jiya musamman kalmar inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyama to sai Allah ta'ala zai ya fada mana karanta mana
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
نعم تو الله وبنجي يتي وإنه لعلم للساعة كو للشي النبي إيسى علامة تيتا تاشن القيامة وتنزارة النبي إيسى يازو تشيك نما قنر تاشن القيامة كما تاقباتو don haka fala tamtaruna biha kar ku yi shakka dangane da tashin alkiyama kar ku taba yin shakka dama Allah ubangiji ya sha fada mana duk lokacin da a wurare da dama idan Allah ta'ala ya yi magana akan alkiyama zai gaya mana cewa kar ba fa mutun ya kuskure ya shakka dangane da tashin alkiyama dole wato tabbas ne babu tantama babu shakka Allah ubangiji ya ce inna sa'ata atiyatun la raiba fiha lalle alkiyama mai zuwa ce babu shakka a cikin ta wa nunzira yawmal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah ta'ala yace kuma ka rika tsoratar da su yawmal jam'i ranar da za a tara kowa da kowa ranar da kowa sai ya zo a wannan rana babu shakka dangane da wannan rana daka fala tamtaruna biha annan kuma yace la raiba fihi fariqun fil jannati in an ji alkiyama wani sashe za su shiga aljanna Allah ta'ala ya samu a cikin su wa fariqun fis sa'ir wasu kuma za su kasance a cikin wutar sa'ira Allah ta'ala ya kiyaye amma dai abu mafi muhimmanci shine kai da kake da imani kada ka taba shakka dangane da tashin alkiyama alkiyama za ta zo babu shakka dangane da zuwanta Allah ya ce la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fi lalle Allah ubangiji zai tattara ku a wani yini na alkiyama la raiba fihi babu kokwanto ko shakka a cikin sa wa kaifa idza jama'anahum li yawmin la raiba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamu wa kaifa ya za su yi idza jama'anahum li yawmin la raiba fi in maka tara su a wani yini da babu kokwanto a cikin sa dole sai an ji alkiyama sannan a wannan yini kuma wufiyat kullu nafsin ma kasabat, za a cika wa kowa irin abin da ya aikata, duk abin da mutum ya tsoruta za a bashi sakamakon sa a wannan ranar. To da haka kaga kenan lafazin fala tamtaruna biha yana nufin babu shakka dangane da ranar alkiyama, kuma kar ma ku kuskura ku yi shakka dangane da alkiyama, lalle tabbas alkiyama ya tashi. Kuma aka ce ma man mata faqad qamat qiyamatu, duk wanda ma ya mutu shikenan shi alkiyamarsa ta riga ta tashi. Mutum yana mutuwa shikenan alkiyamarsa kawai ta tashi, inda dai duniya ba zai ƙara dawowa ba, daga nan sai dai ya ƙara gaba, shine alkiyamar da zai. Kuma tun daga lokacin da mutum ya mutu, tun daga lokacin da zai ga zai san sakamakonsa, ina zai yi tun daga lokacin zai san. Daka Allah ya gafarta wa mamatan mu da suka. Allah ta'ala ya ce wattabi'un, lalle ka ce da su ku biyo ni, hadha siratun mustaqim, lalle wannan wato yana gaya wa banu Isra'il su biyo shi, bin sa shine tafarki wanda yake madadi. Ba da dadewa ba mun tattauna abinda malamai suka faɗa dangane da siratun mustaqim da sifarsa da kuma yadda yake. To da haka biyayya ga annabin da aka turo ma, biyayya ga sakon da aka turo ma, wannan kawai shi ne tafarki madadici. In ka kuskura ka bi wani wanda ba shi Allah ta'ala ya turo ma ba, to ka tabbatar dama ba a kan tafarki madadici kake ba. Na'am, za ka bi wanda yake karantar da ke, yake karantar da kai, yake maka irshadi, amma in ya kasance yana dora ka akan abin da Allah ta'ala yake so, abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bayyana, wannan baka da dama da zaka ce ba zaka masa da'a, amma yana kokarin dora ka akan wani abu daban, yana so ya dora ka akan wani tafarki daban, ga alqur'anin ga hadisan maimakon kai tsaye dora ka kai, amma so yake sai ya tusa ma kaunar wani wanda shi wannan wani ko manzon Allah ma bai gani, kuma yace ta nan ne kuma zaka je kuma wai ka shiga aljanna, kaga kenan zai bata ma lokaci akan hanyar ka. Daka gaskiyar magana shine kawai ka bi alqur'ani, ka bi sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wannan shine ma'anar fattabi'un, lalle ku biyo ni, domin wannan shine tafarki wanda yake madaidaici. Allah yake wala yasuddannakum ash-shaytan, kuma kada ku kuskura shaitani ya toshe muku kofa, wato ya kange ku ya hana ku bin Allah subhanahu wataala. Innahu lakum aduwwun mubin, lalle shaitani dangane da ku wato mai tsananin gaba ne, kuma mai bayyana gabarsa dangane da ku. To dama malamai sun ce shi dan adam yana da abokan gaba guda shida. Na farko shine shi karan kansa, kai karan kanka kai ne babban abokin gabar kanka da kanka, mun fahimta? Shi yasa zaka ji ana ta maka maganar mindset da waye da waye, duk saboda kai ne matsalar ka. In ka abin nan shikenan, in ka yadda, saboda an baka dama, Allah ta'ala bai kama kai da bai kai cikuikuye ka ba, an baka kowace irin dama, don haka kai ne matsalar kanka, ko dai ka gyara kanka ko kuma ka bari wannan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullun nasu yabdu faba'i'un li nafsihi wa mubiquha ko wa mu'tiquha, duk idan gari ya waye mutane za su fito, to amma idan mutane sun fito wani zai je ya sayar da kansa ya halakar da kansa, wani kuma dama a halake ya kwana amma da gari ya waye kuma zai je ɗan tokarsa, saboda ya zauna ya yi tunani cewa wani abun ba daidai ba ne, kaza bai dace ba, to ya sa full stop, ya daina bin wani wanda ba Allah ba, ya daina bin wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam, yanzu ya yadda kawai Allah kadai zai bi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kaga wannan ya ɗan tokarsa. Wani kuma da safen nan zai je dirbe kansa ya fada. To na biyu sai shaidani a cikin abokan gabar ɗan adam, sannan na uku sai duniya abokiyar gabar mu ce sosai. Allah ya ce wala yaghurrannakum wala yaghurrannakum alhayatid dunya wala yaghurrannakum billahi algarur, kada ku yadda rayuwar duniya ta rudar da ku, kuma kada ku yadda mai rudi shine shedani ya rudar da ku. To sannan sai munafukai duk wanda munafukai suka kewaye shi, to kawai sai da Allah, sai in ba Allah ne kadai zai iya kubutar da shi. Duba irin wahalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha dangane da munafukai. Munafukai suna tare da shi, amma kuma munafurci kawai suke masa. Da haka munafiki abokin gabar ɗan adam. To sannan akwai kafirai. Wannan an ce kafirai ana nufin ahlul kitab. Mun gane? Da Yahudawa da Kiristoci, waɗannan su ne kafiran da ake magana. Allah Ubangiji cikin suratul Ma'ida mun sha faɗa, ya faɗa mana la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina ashraku. Mun gane? Waɗanda suka fi matsanta gaba ga masu imani su ne Yahudawa da kuma wal ladzina ashraku, ko da al ladzina ashraku, waɗannan sun fi matsanta gaba. Yahudawa ba sa kaunar musulmi duk inda yake. Ko ba wai musulmi bane kadai Yahudawa ba sa so, kowa ma ba sa so, su kadai kansu kawai suke so, su kansu karan kansu kawai suke so. Ya sa ga ko ina sai sun shiga sun lalata. Hatta shi Kiristancin waye ya lalata musu shi? Yahudawan ne suka shiga suka lalata, suka yi duk abin da suke. Kuma duk wata matsala ta duniya za ka ga su suna da alaka da ita. Saboda haka su abokan gabar humanity ne ma gaba daya, albashariya. To yace wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna nasara. To su ma kristoci ba sa son musulmai, amma dai gabar su ba ta kai ta Yahudawa ba. Su akwai dan sassauci haka a cikin gabar su. Duk da cewa wani lokaci idan sun nuna suna son ka ma kuma cutar ka za su. Mun fahimta? Yawa za su nuna suna dan yanzu da an samu matsala za ga America ta kawo dauki. Saboda ba ka taba jin Isra'ila ta kawo dauki gurin wani guri ba. Ba ruwansu da wani dauki. Amma yanzu ne za ka ji an ce ai ya America ta kawo dauki. Saboda nuna maka ai ana son mutane ana. To a karkashin kasa kuma alode suna yada abin da suka ga dama. Ko? Kun ga maganar wannan ta USAID ai ta fito da komai. Wannan USAID ko? Kaga ta fito da komai. Da yawa daga cikin NGOs din nan za a zo ana muku abinda kamar ana son ku ne, amma ta karkashin kasa lalata komai yake. Mun gane? Da duba yadda dai NGOs din nan suka lalata harkar ilimi gaba ɗayanta. Dukka sun gigita ilimin gaba ɗaya. Yara kawai tafiya suke makaranta suna zuwa suna dawo. Amma a gigice su a gigice, malaman a gigice, shi ma kansa ilimin a gigice kawai. Allah kiyaye. Ana kan tsari wanda yake na da wanda mutum kafin ya gama makaranta komai ya sani. Mu muna makaranta har wasiƙa muna iya rubutawa. Mu rubuta wasiƙa mu karanta Turanci mai komai. Amma yanzu sai ga mutum ya gama, sai mutum ya NCE ba, ka ce da shi ya rubuta ma application ba zai iya. Ya neman aiki. Kaga saboda an gigita komai na ilimin. Kuma duk NGOs din nan. So kuma daga ina suke tahowa? Daga wajen su suke tahowa. So suna ta ce muku kamar suna son ku, suna tafazo musu kuɗi. Ko kuna ta cin kuɗin su, kuma suna abin da suka ga dama ta karkashin kasa. Allah ta'ala ya kiyashe mu. So na shirya na ƙarshe shi ne maguzawa, waɗanda ba su da addini. Maguzawa. Mun fahimta? Maguzawa. An ce maguzawa ana nufin dai waɗanda ba su da littafi da suke bi wanda Allah ta'ala ya saukar musu daga sama. Mun fahimta? Shi yasa idan ka bi za ka ga ai kulawa ba ƙaramar rawa suka taka ba a cikin al'ummarmu wajen sa mutane wajen cikin shirka. Saboda duk an fice an tafi wurin ma'aikatu, su kaɗai ne suke yawo a cikin gari, ba kowa sai su kaɗai. Da haka mata suna da damar da za su fito su haɗu da su su gaya musu matsalarsu, su kuma su ɗaɗɗora su akan duk ramin da su ɗora su. Babu wani bakule da zai baka magani, ƙarya yake, ba su da komai a cikin wani abin nasu. Kawai ba abin da suke zuwa nan in banda su kama karnuka su ci, amma ba su da wani magani, ƙarya suke wallahi. Mun gane? Akwai lokacin da na haɗu da wani bakule, wani babba ana ce masa Matthew, kowa san yawa ya san Matthew. Ya mutu ko? Awa ya zai kai an ga. Matthew mai muka same shi na ce masa ina so ka ba mu maganin farin jini sai ya ce in je ya ce ba shi kudi in je in dauki gero in tafi dawa da tsakar rana in je in samu tumfafiya sai in zuba mata wannan hatsin sai in ce mata nazo miki da arzikin gida ki ba mu arzikin dawa to kaga wannan kaga to duk matan da suke zuwa din nan ko wala irin waɗannan abubuwan suke ba su kuma kaga shirka ce saboda ka za ta je islamiya za ta je waye saboda wani san zuciya ta kawai sai ta je ta tayi baje kolin imanin ta a gaban wani bakule sai gaba ɗaya ruguza mata imani saboda ba sani ba mun gane haka waɗannan digawa-digawan wannan da su ma sun fi kama da maguza-maguza kuna gani yadda duk sun bi sun mayar da yaran mu barayi karfe ko mun kankantar karfe sai yaro ya sato shi ya zo ya kawo musu sun ba su alawa kuma ba wanda yake kula da su za su zagaya lungu-lungu ko ina suna shiga suna dan huhura abincinsu su ba ruwansu su kuma yara suna ganinsu sun san za su shiga duk gidan da suka shiga inda sun ga karfe za su dauko ko menene har tukwane har komai komai kwasa suke kawai a zo a mambar gaɗe shi a ba su sa so shirri ne duk inda aka ce wannan ba cikakken musulmi ba ne ko to za ka samu abu shi ma abokin gabar ka sai dai ba an ce ka je ka yi ta faɗa da shi ba ne in ka ce in ka gan shi ka ga wani abokin gaba ba haka ake nufi irin dai ka ɗauki mataki da za ka kare kanka da kansa to cikinsu wanda ya fi girma dai shi ne shaidani innal shaidana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir lallai Allah ta'ala ya ce shaidani abokin gabar ku ne kuma fattakhidhuhu aduwwa kuma ku rike shi abokin gaba shi shaidani yana kiran ƴan kungiyarsa ne don su zama ƴan cikin wutar sa'ira Allah ta'ala ya kiyashe mu a wurare da dama Allah ubangiji ya ja mana kunne dangane da bin shaidan ya ladina amanu dukulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin lallai ya ko da kai imani ku shiga cikin musulunci gaba ɗayan ku tun daga tsakar kanku har tafin kafar kada ku kuskura ku bi khutuwati shaitan wato rudi na shaidani kar ku bi rudin shaidani don shi shaidani da gasken gaske abokin gabar ku kuma abokin gabar ku ne mai bayyana gabar sa ƙara akan shi ba wai a boye yake yi ba don haka dai a wurare da dama Allah ta'ala ya nuna mana cewa ya tsine wa shaidan ya kore shi kuma shi kuma ya yi alkawari cewa tunda dai saboda mutum aka tsine masa aka kore shi daga ni'imar aljanna kuma aka ce ba zai ƙara komawa cikinta ba ya ce to shi kuma zai iyaka bakinsa su 'yan adam ɗin nan ba kowa ba ne zai shiga aljanna sai ya ce fafabi ma aka waita ni la'aqudan lahum siratakal mustaqim tunda dai har ka batar da ni to lallai sai na zaune musu tafarkin kamar yadda ke ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم yace sai na je musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu yace wala tajidu aktharuhum shakiri ba za ka samu mai gode maka a cikin su ba haka yake gaya wa Allah ta'ala yace sai ka rasa wanda zai gode ma a cikin su duk wata hanya da za ka sa ka shiryu to sai ya je ya zauna akan wannan hanya sai ya yi duk yadda zai yi ya ga cewa ya hana ka bin wannan hanya saboda ya riga ya ɗauko alkawari a gaban Allah ta'ala cewa wannan wutar da shi ba zai shiga shi kadai ba dole sai ya samu waɗanda za su raka shi to don haka ko me zai iya yi don ya ga cewa ya ɓatar da kai in ka lura da yadda shaidani ya yaudari annabi Adam alaihi salatu wassalam har yasa shi ya ci bishiya aka fito da shi daga aljanna ai ka san shaidani babu abin da ba zai yi ba don ya ga cewa ya hana ka bin Allah ta'ala ire masa aka kore shi amma duk da haka an ce bishiya yake hawa bayan katangar aljanna sai yana magana da annabi Adam alaihi salatu wassalam shi kuma yana cikin aljanna tunda an riga an kore shi kuma an haramta masa dawowa cikin aljanna akwai nasoshi da suke nuna cewa ya biyo ya shiga bakin wata majijiya ne ita kuma ta shigo da shi wanda wannan kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa Mustahu Darus Sa'ada babu tabbas amma abin da yake shine daidai ya leƙo ne ta katanga ko ya hau wata bishiya ne suke magana da shi da annabi Adam shi yana waje shi yana ciki yake ce da shi ya Adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla in nuna maka wata bishiya anan inda kake sunanta shajaratil khuld wato bishiya ce ta dawama kuma in nuna maka yadda kake ka samu mulki wanda ba zai taba karewa ba to kaga dan Adam ko yana son mulki inda dan Adam yake yana son mulki kuma duk inda dan ake Adam yake baya son mutuwa baya son mutuwa kwata kwata to idan an kamar an sosa masa inda yake masa kaikai sai ce eh kamar yana so a nuna masa to sai aka nuna masa aka ce wannan bishiyar da aka hana kakaci ai ita ce shajaratul kuldi din kuma sai ka ci ne zaka samu mulkin layyula fa akala minha fa badat lahumu sawatuhuma wa tafika yaksifani alaihima min waraqil janna daka ku sai suka je suka ci saboda tsabar san mulki da dawama kaga ta bangaren da ya shigo masa ke to kowa yana da weak point ɗinsa kuma shedani ya san weak point ɗin kowa to ta wannan weak point ɗin naka zai shigo wani sai ƴaƴansa za a shigo a gama da shi wani ta matarsa za a shigo wani ta abokansa mun fahimta ko ina shedani zai iya shigo ma ta ko ina kar ka dauka akwai wani guri da kake da karo ta ko ina zai iya wannan ɗin idan ka duba talbis iblis zaka samu babu ta inda shedani baya shiga ku mutum yana tsaye yana kiran sallah shedani zai shige shi kan ya gama kiran sallar ya zama kafin mun fahimta yana cikin kiran sallar za a nuna masa ya hango wata yarinyar tsirara sai ya fasa kiran sallar ya sako ya shiga wurinta ita kuma krista ce ya ce yana santa ta ce to ita kuma ai ba zai yi ba yana musulmi ita tana wannan ai kamata ya daina musulunci sai ta so shi sai ku yace kawai ya daina musulunci yanzu ne bai gama kiran sallah amma kaga saboda yaudara irin ta shedani da haka ba a daukan al'amarin shedani da sauki da haka yaki ne tsakanin mu da shedani kuma Allah ubangiji ya gaya mana وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون duk wanda ya zama mutumin kirki tun daga kan annabi har wali har waye to shedani ya fi tara karfin sa ma akan sa sai sa kullum muke wa daliban mu addu'a Allah ubangiji kiyaye su ya kiyaye mu gaba daya to kaga Allah ubangiji yace wala yasuddantakum ash-shaytan kada ku kuskura shedani ya hana ku bin tafarkin Allah subhanahu wataala innahu lakum aduwwun mubin lalle shedani abokin gabar ku ne akwai aya daya wanda indai ana magana shedani lalle akwai bukatar a tunatar mana da kai yanzu kun ga can Allah ya ba mu labari suna cin wannan bishiyar sai bada sawatu sai tsiraicin su an ce abin da ya fara sauka a jikin su shine tsiraicin su mun gane don malamai suka ce kamar tufafin da suke jikin su kamar shi dan Adam asali annabi Adam kamar a cikin wani kwanso yake mun gane an ce wani irin tufafi ne kamar farce farce shine yake ta baya karewa suka ce idan mutum ma ya mutu zaka ga shi a lokacin ne ma yake kara zazzagowa a zuwa lokacin komai ya daina aiki a jikin mutum to kamar wannan kamar haka yake a jikin su an rufa an musu wannan farce yana da girma ai abu ne mai kyau shi yasa ma yana daga cikin adam mu ai farce din to amma suna cin wannan bishiyar sai gaba ɗaya suka zubi da haka babban abin da ya fara bayyana bayan sun saba Allah ta'ala shi da tsiraicin su ya bayyana mun gane don haka da zarar kaga wani ya nuna tsiraicin sa ko wance ta nuna tsiraicin ta alama ce da take nuna shedani ya riga yayi karfi akan ta mun gane wannan saboda da zarar shedani ya samu control akan ka ko akan ki babban abin da zai fara bayyanawa naka shi da tsiraicin ka ko kuma tsiraicin Allah ta'ala yake yashe mu ta cikin suratul nisa Allah ta'ala ya ce la'anahullah Allah ya tsine shedani sai shedani ya ce la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruzan yace ni kuma sai na samu wani kaso a cikin bayin naka wannan kasan dole ne sai na same su haka saboda tsaurin ido yake ga yawa Allah subhanahu wataala yace wala udillannahum sai na batar da su wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum kuma sai na sa musu buri na bala'i a cikin zuciyarsu wala amurannahum falyubtikunna azanal an'am kuma sai na umarce su sai sun zo suna farke kunnuwan dabobi sannan yace wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah yace kuma wallahi sai na umarce su sun koma suna canja halittar Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kun ga har ana canja namiji ya koma mace ko mace ta koma namiji shedani kenan yayi nisa yayi galaba akan su sai kawai namiji ya kokarin koma mace ko mace ita kuma ta dawo ta zama namiji mun fahimta wanda su kansu a cikin arnan yanzu kaga waɗanda shedanin bai kama su da yawa ba a cikin arnan irin su Trump ana ganin kamar bai da hankali ashe shedani bai kama shi da yawa ba shi kaga yana zuwa ya ce duk ya hana wannan kawai iskanci ne shi a ƙasarsa kawai da namiji da mace kadai ya sani bai san wani transgender ba mun fahimta to balai gayyaran na kalkalla aka zaga mutum fari ne ya koma baki ko baki ya koma fari ha su turawan so suke baki suka fi so sun fi son su su zama bakake su turawa yasa suke biyan kudade masu dimbin yawa su towa Afirka su zo su zauna a rana kawai rana ta yi ta dukansu sai wanda ya isa ma yake yin wannan a cikinsu akwai wani mawaki da ake ce masa ko Eminem sunansa ai kun ga baki ne ko to wannan tatu saboda tatu ya fi zama a jikin baki ya lafiya lau su baya musu kyau da haka suna sun fi son bakin mutum mu kuma kaga duk me wannan shedani ne fa duka kawai ka tsaya a yadda Allah ya yi ka ai ya fi sauki Allah ubangiji ya ce wa man yattakhidhu ash-shaytana waliyyan min dunillah duk wanda ya riki shedani a matsayin majibincin lamari kuma bayan Allah ta'ala faqad khasira khusranan mubina to wannan tabbas yayi asara mai yawan gaske da haka Allah ta'ala ya kiyashe mu da haka dai anan Allah ubangiji yayi mana wato ya mana gargadi ya ja kunnan mu lalle kada mu yadda shedani ya hana mu bin Allah ta'ala innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shedani a gare ku abokin gaba ne wanda ke bayyana gabarsa karara ba a boye ba ma yake nuna gabarsa haka kaga tunda an gaya ma cewa abokin gabarka ne a wani guri ma an ce fattakhizuhu aduwwan kaga wannan ya rage naka yawa haka ba laifi bane wata rana zai galaba a kanka amma ya kamata ka tashi a sake bugawa kai ma wata rana ka kayar da shi sai yasa aka ce tsakanin dan adam mumini da shedan wato yaki ne sijillan yaki ne fafutuka ce har ka mutu wata rana ka kayar da shi wata rana ya kayar da kai amma dai ko ya kayar da kai kar ka kuskure danne ka kuma lalle ka taso kai istighfari ka sake ci gaba da kama hanya haka ake so kar ka yadda ya danne ka yasa ka a cikin barna kuma ka yadda kai ta tafiya a cikin barnar in an yi haka to ya ci galaba a kanka Allah ta'ala ya kiyashe mu don haka sai mu dakata a nan dan kan mu shiga cikin wannan ayar kuma ba mu je ko ina ba mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana alaikum salam na na'am na'am idan muka dauki ka'ida ta wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa kaga sai ka fahimci cewa idan fitnar ta zo dukan su suke hadewa mun fahimta idan fitnar ta zo sai ta hada da wanda suka janyo da waɗanda ma basu janyo ba amma kuma Allah ta'ala yana da ikon da zai iya ware wasu idan ya sako jarabawa mun fahimta wallahu ta'ala a'ala malami
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واكنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا والوالدين ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء تب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.